إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة قوم شاترا قوتا رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة ليقلولة لاتين دا بقي إن شاء الله تعالى ذامو تقبل الكراتو كما ريال داك سابا وانا مسلاتنا جامع ربنبي ودمنا كراتو أتسكين القرآن من جرما ومنا كراتو أتسكين سورة الأنفال أكراتون ديه قواتا منذ آية تقوما أتسكين سورة الأنفال إن شاء الله ذامو تاشي آية تقوما شاتيا أتسكين وانا سورة الأنفال منا فاتا الله سامو داتي kafin shiga karatu kamar yadda aka saba akwai tambayoyi da aka turo. Wannan na farko bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce ka ce tabbas akwai sauran jinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a raye. To shin malam, wasu na cewa duk inda kaga sharibi bakin fata ko farin fata shi ma wai jinin Annabi ne, me gaskiyar abu? Kawai dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko har Larabawa tsantsa din ma ba kowa bane ake cewa baiti, wato ana ce musu baiti, wato ma'ana mutum ne wanda asalin sa daga tsatson baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haka a yanzu haka ana samun a Saudiya ko a Madina, akwai haka nan zaka iya gani a dai Madina na sani akwai wanda za ga baiti haka, amma da wuya ba wai kawai shi ne ke fitowa ya ce shi baiti ko wani ma abu makamancin haka ba. Amma wani mutum a ce sharifi ne, wani ban san wannan abu nan ne ba gaskiya. Da haka baiti daban, ba wani maganan bakin fata yanzu da ake tsammani shi ma dangin gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, gaskiya ba na tsammanin wannan. Haka waɗancan ma hatta a Larabawa ba kowa bane ke da'awar cewa shi ma dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, sai waɗanda suke tabbata hakan ne. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ita tambayarsa ita ce a kan riƙe alƙur'ani da hannun hagu na da kyau? Riƙe alƙur'ani mai girma ya kamata mutum ya ɗaga shi da hannun dama. Idan kuma wani yanayi ne ya kawo, kamar misali yayi wani abu hakan nan da dama sai dan dafi shi da hagu, kaga wannan kuma wani uzuri ne ya taso, ko ya rike shi da hagu. Amma mutum zai rike da hannunsa biyu, zai rike alqur'ani ko karantawa yake ko kuma a daukowa yayi, sai dauka da dama, ba sai ma mutum yayi tambaya ba. Alqur'ani mai girma ka wannan. Bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce shin hasada da munafirci wanne yake zama a zuciya, kuma wanne yake fitowa a fili? Sannan malam, hasada da munafirci wanne yafi rinjaye a cikin zukata, kuma wanne yafi zunubi? Ita hasada, yawanci munafirci shine babba gaba daya. Mai hasada da wuya ya kukuta daga yin munafirci. Idan hasada ta ɗau mutum, hasada tana iya kai shi ga yayi munafirci, dukan su ciwon zuci ne. Amma munafirci shine babba gaba daya, domin shi munafirci koya abunda yake zuciya a bayyana kishiyarsa, mutum ya bayyana yana tare da kai 100%, ya ɗau sirrinka ya bayyana wa abokin gabanka, munafirci ne wannan. Amma hasada kuma gushewar ni'ima ce daga wani, baya so ya ganka cikin ni'ima ko baya so ya ga wani cikin ni'ima, yana hasadan wannan, ciwon zuciya ne shi wannan. Yakan iya ja mutum zuwa ga munafirci. Munafirci shine babba, wallahu alam, dukan ciwon zuci ne wannan. Yace assalamu alaikum wa rahmatullah bayan yayi sallama yace shi ma shine yake karanta alqur'ani amma kuma ana surutu a wannan gurin da yake karatun alqur'ani yayi musu magana amma sun ki daina yace meye hukuncin karatun da yake yi a gurin a sai ka tashi kawai kai a gurin sai ka koma wani guri ka zauna amma ka musu magana sun ki dainawa sai ka tashi ka koma domin kai ne kake dauke da alheri don kai ka koma gefe ka cigaba da karatun alqur'ani kar ka je ba su cikin halaka kuma kai ma ka shiga wani yanayi ka koma gefe kawai ka cigaba da karatun alqur'ani mai girma insha Allah ta'ala muna fata Allah ya sa mu dace wannan bayan yayi sallama shi ma ce Allah ya kara maka tsoron Allah wato ma'ana yayi addu'a kare mu sannan sai ya ce shi ma'aikacin state government ne ana kawo takin gwamnati a je a sayar da shi ba tare da mun gan shi ba ba tare da sun gan shi ba kenan sai a kawo riban saman ake raba musu wannan kudin shin malam meye hukuncin shi wannan kudin da abuna aka raba musu kudin da aka raba muku a matsayin gwamnati dukiyar talakawa ne ai idan gwamnati ta kawo an sayar ai ana mai da kudin ne aljihun gwamnati don ayi wa talakawa wani abu daban amma in sanayya ko wani abu yasa kuka abunan dau riban ko kuma kuka dau saman kuka abunan wannan duk kun dau abun da ba halal ba haramun babu halarci cikin wannan don haka dukiya ne na haramun sai ayi kokari a mayar da wuri daga an ji wannan ansa din insha Allah ta'ala sai ayi shirin mayarwa Allah ya sa mu dace wasu turo tambayoyi da yawa daban-daban akan itikafi fara shi ana fara shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga itikafi ranan 20 kafin rana ta fadi ne yake shiga masallaci sannan in an ce an ga watan Shawwal yake fita daga masallaci sannan wani yayi tambaya itikafi din akwai abuna zai iya zuwa ya siyo abinci kamar in yana itikafi a wannan masallacin zai iya zuwa ba tare da ya kula kowa ba ya je commercial center can ya siyo abinci in ba mai siyo mutum abinci yana itikafi zai iya zuwa ya siyo abinci ko ya wuce nan nisa zai iya fita yana tafiya yana ambaton Allah ko a tilawan Qur'ani ko wani abu a nitsa a hankali shi kadai yake jiyar da kansa ya je ya tambayi abun da yake so ya saya na bukatun da ta fito da shi ya halatta amma ba zai ziyarci wani ba ba zai je sallan janaza ba ba zai je gaida mara lafiya ba duk wannan su ne ba su halatta ba yana yin su sun bata itikafin sa ya baci amma don ya je siyo abinci ko ya je wani abunan tafiya bayan gida ko wani abu makamancin haka duk wannan ya halatta ga mai itikafi zai iya yi siyo abinci in ba mai siyo masa in akwai mai siyo masa kuma ya siyo masa shi ya bi wallahu ta'ala a'lam sannan ba abun da ake a itikafi in banda karatun alqur'ani da ambaton Allah da salloli da salati wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma zama a cikin kwariyar masallaci ake so a yi ba haraba ba mutum ba zai fita wancan haraba gefen masallacin ne kaga haraba tana jikin masallaci amma a cikin ginin masallacin ake so mutum ya zauna in yana itikafi sai in larura ne ta fidda shi waje ko yin wani abu ko zagayawa ko saki alwala ko makamantan haka amma in ba haka ba cikin masallaci ake so ya zauna wallahu a'lam wannan kuma ce menene hukuncin a tirare a wajen yan mata marasa aure har ma da masu aure tirare in mace ta balaga in dai za ta sha ba ta bi ta waje mutane su ji ganshi haramun ne ko da ba ta yi aure ba haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam a Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ji wata mace tana wucewa za ta je masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sallah ya wurga kawai sai kanshin turare ya bugo shi kuma daga jikinta ne sai ya tsaya a gurin ya ce ya ke wannan baiwar Allah na ji mai wannan masallacin yana cewa duk macen da ta fita kanshi yana fita a jikinta na turare Allah ya tsine mata ta ki sai ta juya sai ta koma gida ta wanke ta shishirya ta canja tufafi sannan ta koma masallaci don haka da wanda suke da aure inda mace ta balaga to shikenan amma za ta iya shafa turare a gida ko matar aure ne za ta shafa turare a gida wannan al'asul ma shine ta shafa turare a gida saboda mijinta haka nan ko wanda ba ta da aure za ta iya shafawa a gida amma kaman abun da za a sa wasu gurare waɗanda suke iya abun da kaman irin su hamata ko wani abu irin shuwa da ake shafawa shi wannan ba turare bane kan shi za baya fita yana dukan wayansu don ka don ta sa wannan ta samu nutsuwa wannan babu laifi ko da cikin mata ƴan uwanta ta zauna don ta samu nitsuwa wani abunan wari ba zai fito daga jikinta ko kuma wani abun da ba a so ba so wannan babu le wallahi ta'ala ala wannan mai tambaya ce tambayar sa ita ce wai malamai sun ce yin gaisuwa yin gaisuwan juma'a wato cewa kaman juma'a mubarak bid'a ne don Allah mana amana bayani akai a ce juma'a mubarak babu wani abu na bid'a taqabbal Allahu minna wa minkum Allah ya karba mana sallan da muka yi ko wani abu nan wannan ba za a ce bid'a bane wasu sukan zafafa magana akan cewa bid'a komai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ya zama bid'a wani akwai kuskure cikin abunan musamman abunan a baya-bayan nan daliban ilimi a baya-bayan nan sukan yi irin waɗannan abubuwa da yawan faɗin irin waɗannan dole da wai sai an samu mutane sun fada cikin hatsari ko sun zama ba mutanen daidai ba to irin wannan ya kamata mutum ya kiyaye kar mutum ya rinka girgiro abu yana faɗa wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun kar ku karaye haka wallahu ta'ala a'lam wannan yace bayan ya yi sallama yace tambayar sa ita ce ka yi magana akan karanta alqur'ani ana surutu ba kyau to malam za ka iya kunnawa a waya ka sa earphone ko a ɗaki ka kunna ka rage volume iya kai kaɗai ka ji ba tare da ya kai inda ake surutu ba haka wajen karantawa da kanka za ka iya haka ka dinga yi a hankali ba tare da ya kai inda ake surutu ba ina so malam ya mana ƙarin bayani ba wani abu daidai ne za ka iya sa Qur'ani kana saurare kai kaɗai yadda kake ji ba tare da abunan ya kai inda ake surutu ba kamar da zuma irin tambayar da aka ansa da su cewa in mutum ana surutu sai tashi ya koma gefe kuma ya dinga karatunsa yana jiyar da kansa ba sai ya ɗaga murya yana kai wa waɗansu mutane su kuma suna surutu ba wataƙila su a wannan lokacin surutu suke so su yi kuma ba laifi suka yi ba wataƙila surutun su ma na alkhairi ne kai kuma kana ɗaga alƙur'ani yana zuwa gurinsu kaga ka jefa su cikin hatsari sai ka jiyar da kanka tunda kai karatun Qur'ani kake a yanzu sai ka karanta iya jiyar da kanka haka nan in ka sai mutum da ya sa sai ya jiyar da kansa wannan duk abubuwa ne wanda ya kamata kullum mutum ya rinka tunanin yi kawai a babin ibada kar ya yi yadda zai wuce inda shi yake wallahu ta'ala alam wannan abun da ka faɗa duk mutum zai iya yi yana ji yana kuma samun lada insha Allah ta'ala wannan ko bayan ya yi sallama ya ce lura da bayanin aya ta 204 a suratul a'raf shin malam mutum zai iya yana zaune yana karatun boko kuma ya kunna Qur'ani yana sauraro ko kuma a yayin da yake yin wani aiki kamar wanki da sauransu jazakumullahu anna wa anil islami khairan na'am zai iya akwai wanda yake da karfin basirar da yana karatun boko kuma yana sauraron Qur'ani duka yana abunan ko yana wani aiki ko yana wani saka ko yana wani dinki ko yana kunce noti in makaniki ne ko yana dinki in tela ne ko wani abu kuma sannan ga karatun alqur'ani yana saurari ba tare da wani abu na ba wannan yana da kyau sosai kaga yana jin karatun alqur'ani yana samun nutsuwa yana abubuwa sannan kuma yana sana'o'insa ko yana wasu ayyukansa haka nan ko yana wanki kamar yadda ka ambata yana wanke kayansa sannan ga kansa na karatun alqur'ani yana yi wannan daidai ne kuma ya dace sannan mutum yana samun lada yana kuma samun falala na sauraren karatun alqur'ani wallahu ta'ala alam ko yana karatunsa na boko sannan ga kasa din karatun alqur'ani a gefe duka wannan yana samun lada insha Allah ta'ala da falala muna fatan Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam don haka za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba cikin suratul anfal aya ta 11 za mu tashi Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم يغشيكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
Allah subhanahu wa ta'ala yana kara bayanin irin falala da yayi wa sahabbai saboda yadda da imanin su da yayi sun sha jarrabawa. Allah ya girgiza su, ya jarraba su ta duk inda ya ga zai jarrabe su, ya jarrabe su kuma sun tabbata akan imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a baya kamar yadda aka karanta darasin da ya wuce cewa saukan mala'iku ba don komai bane, don tabbatar da albishir ne ga mu'minai, don su ƙara nitsuwa, su kuma samu nitsuwa a zuciyarsu cewa abinda suke yi Allah ya yarda da shi. Amma ba wai saukan mala'iku don su yaƙi kafirai bane zalla, don da yaƙan kafirai ne mala'ika ɗaya ya ishe su kamar yadda aka yi ta bayani a baya. An bayyana cewa saukansu kawai albishir ne ga mu'minai cewa Allah ya yarda da aikinsu. Lalle ma'ana sahabbai matakin da suka taka sun taka mataki mai daraja wanda babu wanda ya taka irin wannan mataki sai su, kowa sai dai ya biyo bayansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa firgici da razana da suke ciki za su samu nitsuwa da kwanciyar hankali in dai aka ce ga mala'iku sun sauko, don sun tabbata lalle Allah ya yarda da aikin da suke yi. Amma kuma kar rashin shirinsu da kuma yawan adadin kafirai ya razana su, su sani cewa nasara fa a hannun Allah take. Don haka koyaushe ba a cin nasara sai a hannun Allah. Allah kuma magwayi ne mai hikima. To sai Allah ya sake faɗin gaba na gaba. Allah ce iz yughashikumun nu'asa amanatan min, ku tuna ya ku sahabbai lokacin da annu'asa gyangyaɗi yughashikum yake lullube ku amanatan minhu don samun security daga Allah. Lokacin da sahabbai suka zo a yakin Badar, kaji wani irin gata wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a yakin Badar, sun zo ga wahalan gajiya, ga firgici, ga razana, don haka ba sa samun yin bacci tunda an yi ta tafiya da ƙafa. Wanda yake da abun hawa alfaris a cikinsu kamar yadda sahabbai suka ce shine al-miqdad, shi kadai ne alfaris, amma duk sauran yawanci tafiyan ƙafa ne. Sai kuma wanda aka yi sharing abin, aka hada mutum uku su rinka hawa dabba guda, mutum biyu su hau in an tafi, ɗaya ya sauko ɗaya ya hau, in an tafi wanda ya daɗe a kai ya sauko ɗaya ya hau. Haka suka je saboda ƙarancin ababen hawa ɗin. To wannan ya sa akwai gajiya, akwai wahala. Daga da suka zo kuma ga daga kuma da za a kara da waɗanda ba su yi imani ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iz yughashikumun nu'asa, ku tuna lokacin da gyangyaɗi ya rufe ku. Suna tsaye a gurin domin abu mai sauƙi na ba wa mutum damar hutawa a lokacin da gajiya ta kai gajiya, to shine samu yayi bacci. In mutum ya gaji ya kai makura cikin gajiya, abinda yake bukata shine bacci. In yayi bacci ya farka, da zai yi wanka, duk abinda yake jikinsa na gajiya sai ya tafi, sai ya ji sauƙi, sai ya ji nishaɗi, wato ya dawo jikinsa da walwala da ƙarfin jiki. To shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya lura da sahabbai a fagen daga suke da makamai da komai, sai Allah ya zubo musu bacci. Kawai suka kama bacci, ga suna tsatsaye abokan gaba suna ganin su, ga sunan da makamansu da komai abune, mayaka sun taho za su kara da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna tsatsaye suna kallo amma bacci suke yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba musu bacci. Kaga wannan yana nuna mataki mai matukar girma na nuna yaddar Allah subhanahu wa ta'ala game da su, ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu bacci. Yanzu ka duba misali, ko kasuwan ƙauye aka je, ƴan kasuwa musamman irin masu cin kasuwan a tsaye, ko misali tiken dabbobi, ko kuma masu auna, ko masu sayan buhu, huna irin masara, gero, dawa, wake da makamancansu, yawanci kasuwancinsu a tsaye ne a rana. Da za a ga wani yana tsaye a gurin ya kama bacci, za ka ɗauke shi asibiti za ka yi shi, don wannan kasuwar kwata-kwata, yadda aka yi mutum ba za ka ga yana bacci ba. sai dai inda a motar ne lokacin da ake tafiya mutum ya dan gengedi amma mutum yana tsaye ana hada hadan kasuwanci yayi bacci wannan bai zama yayi daidai ba zai ba wa mutane tsoro a ce wannan wata kila bashi da lafiya to sai Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan mutane suka zamanto sun shiga cikin bacci bacci ya rufe su tare da cewa ga tsanani na barazana da kuma abokan gaba da sauransu da suke tare a gaban su amma ina sai bacci ya dauke su shine izi wa shi kuma nu'asa amanatan min dan zamanto wato sun samu security sun samu nitsuwa sun samu kwanciyar hankali akan abin da ya same su na damuwa bayan bacci ya rufe su a yakin Uhud ma bacci ya rufe sahabbai sun yi gengedi Allah subhanahu wataala ya bayyana sun yi gengedi a yakin abunan Uhud kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin surati Ali Imran wato abuna yagsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yagsha ta'ifatan minkum wasu sashin sahabbai suka yi bacci a yakin Uhud Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu yana cikin su yace bacci ya kama shi yana tsaye a fagen daga takwabinsa sai ya fadi kasa can anjima sai ya farfado ya farka sai sake daukan takwabin can anjima sai takwabin ya sake faduwa yana ta bacci gashi kuma a tsaye takwabin sai yana faduwa sannan abokan gaba sun kasa zuwa su gane cewa waɗannan bacci suke bari mu gama da su kaga wannan wata daraja ce da daukaka daga Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala yake cewa izi gashi kuma nu'asa amanatan bi don haka wannan a ce ka samu damar bacci yanzu misali zaka ga mutum ya je ya samu kuɗi din an ci riba an kawo komai amma in dai yana son bacci sai ya sha kwayoyi kafin ya yi bacci saboda me saboda dawainiyoyin da yake tattare da shi a rayuwarsa ba shi da nitsuwa ne ya yi bacci wani ko zaka samu baya samun yin waya sai karfe 2 dare duk sauran ana ta dawainiya ana ta dawainiya karfe 2 dare lokacin da wasu suke iya yin nafilfili wasu kuma suke ta bacci shi ko lokacin da yake iya yin waya zuwa asuba domin gari na wayewa in ya tashi kuma to ba lokaci to kaga wannan bai samu nitsuwa cikakkiya ba koda kuwa Allah ya hore masa abin duniya domin bacci shine hali na nitsuwa kuma duk wanda Allah ya hore masa daman yin bacci a lokacin da ake cikin firgici to wannan ba karamar ni'ima Allah ya masa ba shi zaka duba annabi Isa alaihi salam da Allah zai daga shi sai Allah ce in qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sai da Allah ya sanya masa bacci don me don firgicin da yake tare da shi na an kewaye gidan da yake ciki za a kashe shi ya gushe daga gare shi sai da ya gushe daga gare shi sannan Allah ya daga ta saman daki aka tafi da shi to haka nan sahabbai firgicin da yake tare da su lokacin da mutum yayi bacci sai manta da komai bacci yayi kama da mutuwa in mutum yayi bacci ba wani abu da yake damun sa shi yasa in mutum yana cikin fargaba da tashin hankali da rashin nutsuwa ta ko ta wani irin bangare fargaban yake a fargaban abokan gaba ne a fargaba a rayuwarsa ne a fargaba a iyalansa ne fargaba a harkokinsa ne fargaba a harkar kasuwancinsa ne to wannan yana hana bacci in ya samu daman yin bacci kuwa to ya samu nutsuwa don zai iya manta duk waɗannan abubuwan a cikin bacci rashin manta su da bijiro su shi yake kawar masa da bacci sai kasa yin bacci to a ce mutum ya iya bacci a fagen daga ga abokan gaba a tsaye yana bacci wannan ba karamar rahama bace daga Allah subhanahu wataala ba wanda suka riski wannan sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah yake tina musu gabobi ne Allah yake tinawa wanda yake tabbatar da cewa Allah ya yarda da su a muna tsakiyar karatu nan a Murshid kuma Grand Kadi ya iso tare da babban liman na masallacin mai martaba wato limamin gari gaba daya Allah subhanahu wataala ya yi isowan su muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi a wannan isowa da suka yi a muna cikin karatu kamar yadda ake waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yana bayyana ni'imomi da yi wa sahabbai mataki bayan mataki abinda yake koya mana na darasi shine mu gane matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne ya samu wannan abun ba su ne kawai suka samu aka saukar da mala'iku domin a ƙarfafa musu gwiwa ba don mala'iku su zubar da jinin mutane ba a kawai a ƙarfafa gwiwan sahabbai sannan aka sako musu bacci suna tsaye a fagen daga amma suna bacci kai yanzu kana rubuta jarabawa kai bacci ya kake tsammani automatic me automatic carry over lalle bulbo yana rubuta jarabawa a second semester irin daidai yanzu an doshi second semester ya isa yayi genjedi to amma inda zamu ganshi yana genjedi sai mu dauka ko ikon Allah ne wata kila wata ni'ima Allah subhanahu wataala sai ka za ku yi tsammani haka kawai ya kashe dare ne bai bacci ba yanzu yazo yana bacci abinda zai biyo baya shine automatic carry over kawai to amma su kuma abokan gaba ne ga sunan da miyagun makamai amma Allah ya sako musu bacci ko babu wani carry over ko ba ci nasara akan su akwai bambanci tsakanin mu da su ko babu to saboda haka a san matsayin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wataala ya nuna wannan sannan bayan wannan gaba na biyu na nuna falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wayunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bi sannan Allah yana sauko da ruwa daga sama akan ku sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewaye da shi suna ba da kariya ga addinin Allah abun da ya faru da su malamai sun yi magana a nan wasu malamai suka ce baccin ya riga ruwan saukowa wasu kuma suka ce a bayan sun yi wannan gengedin ne sannan ruwa Allah ya zubo da shi wasu kuma suna ganin Al-Hafiz Ibn Kathir duk ya ambata rahimahullahu ta'ala cewa a sai da suka yi bacci a sai da ruwa ya zubo ya kare sannan bacci ya zo musu wasu kuma suka ce a bacci ne ya zo bayan sun yi bacci misali in kai bacci ka farka ka yi wanka ba ya fi nishadi ba to suka ce bayan sun yi bacci ne wasunsu a cikin wannan baccin har sai da suka yi mafarki janaba ya kama su kamar yadda sashin malamai suka ambata wasu kuma daga cikinsu sun yi hadath al-asgar akwai hadathul akbar da hadathul asgar hadathul akbar shine janaba to janaba din nan da ya kama su shine a lokacin da suka yi bacci suka yi mafarki wasu kuma akwai al-hadathul asgar sun zagaya sun biya bukata sannan ba ruwa ruwa ya kare su rasa yadda za su yi sannan sai shedan ya fito a sifan mutum sai zo gurin su sai yana so ya jefa wani shubuha a cikin su sai ce a inda gaske kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda gaske Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam inda gaske manzon Allah ne ya aka yi babu ruwa tattare da ku ga janaba ta kama ku kuma za ku yi sallah babu ruwan tsarki babu ruwan wanka sannan ga hadathul asgar ya kama waɗansu sun zagaya sun biya bukata sannan babu ruwa wannan da gaske yanzu har yanzu kuna ƙara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ko wai wayawa zuwa ga maganar sa ba su yi ba so da cikan imani don sun taka abin da ya wuce wannan ai a bayan mun karanto ka duba irin matakan da suka rinka takawa ba a tashi sauko da mala'iku ba sai da Allah ya gane cewa lallai sahabbai sun cancanci a sauko da mala'iku saboda irin matsayinsu aka sauko da mala'iku sannan aka sa musu gengedi to sannan sai ga ruwan sama Allah subhanahu wataala da ya ga Iblis yana yada wannan labari na shubuha tsakanin sahabbai sannan ga bukatuwa zuwa ga ruwa da sahabbai suke ciki sai Allah subhanahu wataala ya sauko da ruwan sama ba hadiri ba komai guri na sahara da kura yana ta tirnikewa a gurin sai Allah ya zubo da ruwan sama shine Allah ya ce wayunazzilu alaykum minas samai ma'an sai Allah ya rinka zubo da ruwa akan minas samai daga sama liyutahhirakum bi Allah ya don ya tsarkake ku da wannan ruwan tsarki daga hadathul akbar janaba da yake jikinsu ko kuma hadathul asgar na abun da ya faru na biyan bukata da suka yi sai ga ruwa nan suka samu sanyi a jikinsu suka samu danshi suka daddebi ruwa wasu suka yi wanka wasu suka yi tsarki sannan aka yi alwala aka yi duk abun da za a yi da ruwa sannan ga ruwan sha kata kata iya inda suke ruwan ya rinka zubowa sannan Allah ya ce wayuzhiba ankum rijzash shaytan don Allah ya tafiyar da kazantar da shaitan ya sa a cikinku shine fitowa da yayi a sifan mutum yazo yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inda da gaske ne yana tare da Allah ya Allah ya bar ku ba ruwa to sai Allah ya zubo da ruwa don me ya kauda wannan maganan daga zukatan sahabbai mu yanzu zaka ji an ce giya haramun ne zina haramun ne annabimanci haramun ne abu kaza haramun ne ga ayoyin alkurani sun fada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fada amma da yawa zaka iya samu da yawa daga cikin al'umma musulmai suna iya aikata wannan abubuwan amma su sahabbai don a nuna ma cewa imaninsu Allah ke tarbiyantar da su kuma sannan Allah ya yarda da imaninsu ya yarda da matsayinsu kuma su ne khairun nasi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar khairun nasi qarni
sune karnin da yafi kowanne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi Adam, shine shugaban duk abin da Annabi Adam ya aifa na da. Wato karni tun daga Annabi Adam ila kiyami sa'a babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da falala. Haka nan duk tun daga Annabi Adam ila kiyami sa'a babu sauran wasu mutane da suka rayu da wani mutum irin sahabbai da suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tun daga Annabi Adam ila kiyami sa'a babu kaman wannan. Babu kaman wannan karni na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To don haka Allah ya yadda da su. Idan shedan ya zo musu da shubuha ma take Allah yake magance ta a lokaci guda. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa yuhiba ankum rijza ash-shaytan wal yarbita ala qulubikum. Allah ya sauko da ruwa ya jarrabe ku wal yarbita ala qulubikum. In ka duba Al-Hafiz Ibn Kathir yace bis-sabri, don Allah ya tabbatar da zukatanku bis-sabri da haƙuri, ku juriya a zuciya. Juriya a zuciya, wato wannan shine abuna Al-Hafiz Ibn Kathir da Imam Ash-Shawkani ya cewa wannan yana nufin at-thabat ash-shaja'a al-batin. Mutum ya samu ash-shaja'a al-batina, wato shine a zuciya yana da ƙarfin zuciya ya tsaya tsayin daka cewa addinin musulunci ya yarda da shi. Wannan shine ash-shaja'a al-batin. Shine wal yarbita ala qulubikum, ya tabbatar da haƙuri da ƙarfin zuciya akan imani. Sannan sai ya ce wa yusabbita bihil aqdam. Wa yusabbita bihil aqdam, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace ash-shaja'a adh-dhahira. Haka nan Imam Shawkani ma ya faɗa rahimahullahu ta'ala, ma'ana wa yusabbita bihil aqdam shine kafafuwan su kuma su dore su doge su tsaya akan kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsayawa wajen kare addinin Allah. Wa yusabbita bihil aqdam kuma har yanzu malamai sun fassara shi da cewa lokacin da ruwan nan ya sauko, idan ruwa ya sauko in ƙasa ta jike akwai daɗin tafiya a cikin ƙasa, akwai daɗin tafiya. Al'ada shine duk lokacin da ƙasa ta jike, in dai ba daɗe bane gurin, babu daɗin tafiya. Zaka ji ana tafiya cikin cabali, wani sa'i ma har a samu santsi ya ja mutum, ko ba haka ba? To sai Allah ya ce wa yusabbita bihil aqdam, suna su ruwan da Allah ya zubo da shi a wannan lokacin, sai Allah ya kame ƙasan sai zama babu ƙura. Da ƙura ta turnike su, mutum baya ganin gabansa sosai, sai zama ruwa ya danne ƙura, ƙura ba ta zuwa. Sannan kuma sai nasu ya zama daban, babu caɓali, babu santsi, babu laka. Wa yusabbita bihil aqdam, gashi nan an yi ruwa amma mutum yana takawa yadda kasan ba a yi ruwa ba. Sannan babu yashi da yake irin jan kafar mutum. Yanzu idan kana tafiya a cikin yashi, in ba a yi ruwan sama ba, zaka ji kana takawa kana ɗan lumewa. To su wannan babu wannan. Sannan in kana tafiya akan laka, in an yi ruwan sama kana tafiya, santsi yana janka, cabari yana tafiya, suna su babu wannan. Shine wa yusabbita bihil aqdam, sai suka zama suna tafiya sama da daya yadda suke tafiya. Don haka babu kura, babu laka, babu cabari. Haka Allah ya yi musu nasu ruwan. Kaga wannan ruwan in ka lura, mu yanzu ba za mu iya samun wannan. Wannan ke nuna bambancin mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi za khairun nasi qarni law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasiba. Da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na zinari fi sabilillah, bai kai sahabi ya ciyar da muddi ɗaya na shinkafa ko masara ko alkama ko dawa ko gero ba, kai wala nasiba ko rabin muddi ma. Saboda me su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wani a cikin zai ce kai, kamar yadda aka gaya wa Huzaifa al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yanzu wani anan saboda imaninsa zai iya jin cewa ai shi ma da ya rayu lokacin sahabbai, habba da an ga jarimu. Bai san Allah ya san zukatanmu ba. Wataƙila yadda za ka iya zama jarimi mai yawan zuwa masallaci mai yawan kaza sai a wannan zamani. Yawa da a wancan zamani ne ba za ka iya jure a sari na gabanka, a sari wanka, a yi kaza, tsangwama, ka yi tafiya da kafa, ba abu na wani ba, ko jami'an nan baya zuwa in ba kudin a caba. Sai ga yaje yana yi ba muzurai a gidansu, ni ma baba gaskiya ya kamata a siya mun kasiya saboda jami'a ta yi nisa, ko ba haka bane? To in aka ce za ka yi kilomita 1,000 da kafa a wancan lokacin, tuntunin wannan zai sare. To kaga sai Allah ya yi shi a zamanin mu ne yanzu na kasiya da acaba da sauransu. Saboda ka sai zama jarimi, sai zo da kasiyar safir sai ya bakin dinta sai ya shigo masallaci, amma da kafa ne ba zai iya zuwa ba. Wani ya turo takarda, malam da Allah a ja hankalin securityin wannan makarantar, saboda ko da karatun da ake ranar Asabar ba ma iya zuwa saboda ba a bude second gate sai a ce mana sai mun zagaya ta main gate yanzu wannan zai iya zama zamanin sabai wai ba sa iya zuwa wai ai a roki security su rinka bude second gate har a wajen azumi ma saboda me su rinka samun daman zuwa shi komai gara ba sa yake su kira sai Allah ya yi mu a daidai wannan zamanin don a rinka tsammanin cewa mu din ustazai ne ko ba haka ba amma da zamanin sahabbai ne ko labarin ka ba za a ji ba watakila ma wani bijirewa zai Allah kiyaye to ce za karkace ai mu an tambaye Hudzaifa radiyallahu ta'ala wata ne yana karantar da daliban sa tabi'ai ne yana karantar da su shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai wani yayi jara'a a cikin su yace ya sahiba rasulillah domin sahabi ka kira shi sahabi shine mafi daraja a gurin sa kamar yanzu kaga malam suna shigowa alagafa ta malam akar makalla shine daidai ko ba haka ba to sahabi kuma yana karantar da ku sai kace ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu yace bal antum ashabi ku sahabbai na ne Allah ya kira Abubakar Siddiq sahibu rasulillah id yaqulu li sahibihi la tahzan sai ya kira shi da kalmar sahabi to wannan shi suke jin dadi to sai wani yayi jara'a a cikin daliban Hudzaifa yace ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam damu ne inji dalibin Hudzaifa ba yace ga Hudzaifa yace damu ne muka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ai wallahi ba za mu bashirin ka tafiya da kafarsa ba daukan sa zamu rinka yi a wuyan mu wace yana so ya nuna kaman su malamin sa sun dan gaza kenan sai ce masa ba saurara ka ji yace lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari mu ba ku misali daya sai ce lokacin yakin Khandaq misali yace mala'iku sun sauko suka kori rundunan kafirai garin saukowar mala'iku Allah ya sauko da iska ba Allah da kansa ya ambata ba hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida hunalika butuliyal mu'minuna sahabba yake nufi ba Allah ne da kansa yake ce musu mu'minuna kuma yace ugutuliya an jarrabe su jarrabawa sannan yace wa zulzilu zilzalan shadida to wannan yanayin shine iska ta saukowa wannan lokacin da aka yi iska ba ta bayin irin ta ba don ta kore rundunan kafirai bayan an yi iska sai duhu ya biyo baya Hudzaifa yake gaya musu radiyallahu ta'ala anhu yace dayan mu in yayi haka da hannunsa baya ganin tafin hannunsa yace akai wani irin mummunan sanyi kuma babu tufafi isasshe a jikin mu yace kai saboda sanyin wani mu sai ya tsuguna sai da muka rinka durkusawa sai mutun ya dunkule a fagen yaki ne ba sai mutun ya dunkule yana tsugune baya jiran wani abu baya ganin na gabansa wannan baya ganin na gabansa an gaba wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ina son aika wani ya dubo mu waɗannan kafiran da iska ta sauko sun gudu kenan ne ko suna sake wani shiri za su dawo ina so in san wannan waye a cikin ku zai zo ya dubo mu na masa alƙawari zai je ya dawo lafiya kuma zai kasance tare da ni a aljanna amma tashi tsaye ma bala'i ne a wannan lokaci inji Hudzaifa radiyallahu ta'ala yace kowa a cikin mu yana ji mun fi kowa kwaɗayin aljanna amma muka yi shiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa waye wai ba fa tsoron kafiran suke ji ba a kawai tashi tsaye ma a wannan gurin kowa karkarwa yake bari kawai yake yanzu wane ne zai tashi ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita magana suka yi shiru yace ya sake maimaitawa na uku suka yi shiru sai ce to bari in zaba da kaina yace annabi sallallahu alaihi wasallam baya ganin wa yake gabansa sai yana tahowa sai ya dafa mutum sai ce kai waye sai ce ni wane ne sai ce ba kai nake nufi ba sai ya kara gaba yace yana matsowa sai na je na kara matsowa kusa da ni yana matsowa sai na je na matsowa kusa da ni sai zuciyata ta so mu raya mu karfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni zai aika yana matsowa sai ya dafa ni yace waye wannan sai ce Hudzaifa ne sai ce yawwa kai nake yace yana cewa ni yake nema sai na soma istighfari saboda abun da na raya a raina na cewa karfa manzon Allah ne yake son aika a lokacin da ya kira ni sai na ji wani sabon karfin gwiwa da imani da na yaye wannan sanyin da wani abubuwa duk komai sai fita a ransa yace sai na taso ina cewa amruka ya rasulullah al'amarinka faɗi abun da kake so ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ka ka dubo mun su me suke yi amma kar ka aiwatar da komai sai ka zo ka bani labari yace na hau yace ya bani doki a wannan lokacin na hau doki na tafi kawai na fita ina tafiya a guje ina ganin inda suke sai na daidaici na doso inda suke sai na buya a bayan wani dutse yace na buya na sauka a doki na daure shi ina tafiya da kafa ina matsawa sai da nazo inda suke ana fadin ciwo Abu Sufyan yace na dauko kibiyata da baka na auna Abu Sufyan kawai zan sake masa kirji sai na cino maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ka aiwatar da wani abu sai ka zo ka bani labari kaji tsabar biyayya kafiri ba shugaban kafiri zai kashe a wancan lokacin amma da ya cino maganar nan yace sai ya fasa sai ya maida ita can anjima yace na sake matsowa sai muka ji suna sai na ji suna shawari suka ce ba nasara gaskiya mu koma ba za mu iya koma ba Abu Sufyan yana cewa ba za mu koma ba muna suna cewa ba za su koma ba anan suka yi watse-watse saboda suka yanke shawari cewa su koma yace na sake waiwayawa na ganshi kamar an harbe shi a baya-bayan ya juye baya nan ma na cino maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dawo shine nazo na gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muka zo bayan wannan wahalar muna dawowa a hanya mun sauko daga Khandaq sai azhar ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a tsaya ai sallan azhar ana yin sallan azhar a hanya kafin a shigo Madina aka gangaro Madina ana gangarowa Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida yana shiga gida domin in yazo masallaci yake fara zuwa yazo masallaci muka raka shi akai sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam kai yayi sallah sahabbai suna kewaye da shi suna jira me zai ce sai ya shiga gida yace kuma ya bada izini kowa ya tafi gida waɗanda suke masallaci suka zauna waɗanda suke gida suka waɗanda suka je gida suka tafi suna yana shiga gida sai ya shiga yana wanke kafafuwansa saboda kura da sauransu da ya wanke wannan kuran ya wanke gashinsa yana fitowa ya dago kafansa kenan zai shiga gurin iyalansa sai ga mala'ika Jibril sai ya ce masa a lokacin yakin Khandaq dinan shin akwai wani sahabi da ya sariya da takobinsa yace a shin ku ne kuka kori kafirai yace a ka san cewa Allah ne ya aiko mala'iku suka kori kafirai sannan kuma iska ta kore su daga Allah subhanahu wataala yace eh yace to Allah yana sanar da kai yanzu nan kar ka shiga gurin iyalanka fita waje ka gaya wa sahabbai waɗanda suke cikin masallaci da waɗanda suka tafi gida a yi shela su sake dawowa Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalli yanar asra illa fi bani quraiza wanda biye imani da Allah da ranar karshe to kar yayi sallar la'asar a Madina sai a bani quraiza wannan fa yanzu suka dawo kuma kwana 40 suka yi a can a wata riwaya kwana 30 a wata riwaya kwana 27 yanzu kuma sai ga malaika Jibril ya ce wayansunsu ba su isa gida ba sai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira an aiko mai shela cewa a dawo wasu kuma sun shigo gida kenan suna gaisawa da iyalansu sai ga shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dawo kawai sai suka baro iyalan sai suka sake dauko takobi sai dawowa kuma masallaci gaba ɗayan suka dawo suka taru suna gama taruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allah ya aiko malaika Jibril cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalli yanar asra illa fi bani quraiza suka kama hanya kai suka tafi yace wannan haka fa muka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke so ku ce mun da ku ne me za ku yi to wannan martaban sahabbai kenan kasancewa manyan malaman mu sun zo akwai murshi na jama'atu nasrul islam kadi grand kadi wato kuma grand kadi na jihar Gombe kadi baba liman kenan a yana tare da mu anan sannan akwai babban limami na masallacin kofar gidan mai martaba a sarkin Gombe kun san idan limamin masallaci mai martaba ya zo to kowa mamu ne ko kai liman ne kai mamu ne ko ba ka wani saboda haka ba abin da za mu ce yanzu sai mu dakata a nan mu bar musu sauran fili su ci gaba da ba mu shawarwari da kuma mana nasihu waɗanda muke tsammanin insha Allahu ta'ala zai amfane mu da ikon Allah cikin al'amuran da muke gudanarwa musamman a wannan kwanaki masu albarka na Ramadan muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi da zuwa wannan guri da suka yi wannan ba karamin darajawa bane kuma muna roƙon abuwa cewa su suka ziyarce mu da mu ne ya kamata a ce mun ziyarci duk inda suke amma muna godiya kuma muna jinjinawa kuma muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi akramakum Allah naga zamu dakata anan assalamu alaikum warahmatullahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم اللهم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ المفسر الرحمة من جنبك لا قولوني من عندنا نقول بالسجن لباسي يمكن أن يتوقع على الإمام ونائل الإمام الشيء من آقلي جمع آقلينا جماعة نصر الإسلام يمكن أن أدى لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya saba mu a wannan guri mai albarka. A yau Juma'a 19 ga watan Ramadan shekara ta 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 24 ga watan June, watan shida shekara ta 2016 miladiyar annabi Isa alaihi salam. Mun kawo wannan ziyara ne daga jama'atu nasirar Islam. Mun kawo wannan ziyara a wannan masallaci mai albarka da niyyar ƙarfafa zumunci da kyautata alaƙa a matsayinmu da waɗanda aka ɗora mana nauyi da kula da tafsirai a ƙarƙashin jama'atu nasirar Islam. To wannan waje alhamdulillah yana daga cikin waje da muke alfahari da shi, dama gidan ilimi ne, kuma ilimi shi ne gaba da komi. Ina tuna wata riwaya da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya sami waɗannan suna karatu a gefe guda, ya kuma sami waɗannan suna zikiri a waje guda, sai ya je ya zauna wajen masu karatun, ya ce innama bu'ithtu mu'allima, ni ma an aike ni nan zama mai koyarwa mai karantarwa. To da yake waje ne na ilimi, idan na zo a waje fage na ilimi kullum na kan tuna irin abin da Sheikh Abdullahi na Gombe yake faɗa, saboda bayyana hanzarinsa. Yake cewa duk abin da zai faɗa a wannan littafi nasa sai ya bayyana a cikin fara'idin dalila ne, wanda ya yi magana a kan Ulumul Qur'an. Yake cewa wa qad alimtu annahu min sajidi fa kam li kulli sajidin min lajidi. Yake cewa ya san abin da zai faɗa a wannan littafi, duka ba wani abu ne na kirki ba, min hajiri, wato ya sassar magana ce zai faɗa, amma duk abin da ya faɗi ya yi tsaye mai jin kansa. Saboda haka tare da cewa Imam Sheikhul Mufassir yana ba mu ilimi mai zurfi a wannan waje, da duk abin da za mu faɗa yana da cikin min hajiri. Kuma Sheikh Alkali Garga Aliyu bin Hamza sunansa na ainihi ya faɗi mai kama da haka a wani littafinsa wanda ya wace Kadubun Nada, ana kiran littafin Kankaratun Tulla. Yake cewa wa tarku ma fi tadbirul khair li sharri qad qalla kathirul sharri. Yace shi ya san abin da zai faɗa, akwai kuskure a cikin abin da zai faɗa, amma tun da yake akwai wani alheri a cikinsa, to barin faɗinsa sharri ne mai yawa. Saboda haka za mu faɗi kaɗan daga dalilin zuwanmu da kyautata alaƙa da jaddada goyon baya a kan wannan darasi, kuma mu sa albarka. Mun sani cewa yuni ba su gida ne na ilimi, dama ilimin da ya kafa gidan,
saboda haka muna karfafa muku gwiwa cewa ku ci gaba da karatu, ku ci gaba da daukan ilimi, kar ku yi wasa da dama da Allah ya ba ku. Allah ya zaɓe ku ne a wannan lokaci don ku zo ku yi ilimi domin ya taimakon addini. Saboda haka kar ku yi wasa da wannan dama, kar ku bar lokaci ya wuce. Dama da Allah ya ba ku, kar ku yi wasa da ita. Wani mawaƙi yana cewa a wani baiti da nake tunawa da ke cewa fa inna li kulli hazikatin sukunun, farkon baiti ya ke cewa fa inna li kulli hazikatin sukunun, darajar baiti. Amma farkon ajiyar baiti na ke tunawa
a shi kenan kawai wadda
muke cewa sau ya makale haka zai yi ko aya ma a daren mummunan aya suna musuwa kawai yau da saboda haka ma'ana dai har a yi wasa da dama da Allah ya bamu. A ba shi nake nema ba. Karshen baitin dai shi ne fa inna li kulli hazikatin sukunu. Wala kulli hali ku yi amfani da wannan dama da Allah ya ba ku tsaya a kan karatunku. Ku ɗauki ilimi da ikhlasi da kuma kyakkyawan niyya. Idan kuka yi ilimi da kyakkyawan niyya a duk inda kuke, duk abin da kuke yi ya zama ibada. Idan akwai ikhlasi da kyakkyawan niyya duk inda kuke ibada ce. Kuma wannan lokaci da muke cikinsa akwai koke-koke da yawa maganganun cewa tsada ya yi yawa. Akwai tsadan kaya, Allah ya kawo mana tsada shekara biyar alhamari a faduwar tattalin arziki ko ake cewa. To kar a danganta wannan ga zamanin wani ko mulkin wani, musiba ce da Allah ya kawo mana. Yanda bara muke ta cewa a yi ta roƙon Allah idan sha'anin tsaro da neman zama lafiya ba rai ba kan ko kuma ɗan watanni da suka gabata, cewa a daina gudu saboda jita-jita da ake watsawa don akwai garuruwa da aka watsa a ƙasar na ƙasarwa a kori na kora don gudun hijira suna nan ko'ina. To a lokacin har ana jan bin ayoyi innal mauta allazi tafiruna minhu innahu mulaqikum aynama takunu yudrikum almaut. Irin waɗannan ayoyi muna neman kwantar da hankali a bara. Akwai waɗanda suka gudu suka bar gari, akwai waɗanda suke shirin gudu, akwai waɗanda suke ganiyan gudu, ana neman kwantar da hankali su bara gari. Amma muna cewa a yi roƙon Allah, a ci gaba da roƙon Allah. Allah na ya tafi roƙon ya yaye an kawo zaman lafiya alhamdulillah. To bana fa bana kuma abin da yake gabanmu tsadan Allah ne ya kawo shi, musiba ce Allah ya kawo, ita ma sai mu koma ga Allah. Domin idan misali kayan jin daɗi ne ya yi tsada, za a iya barinta, ana iya barinta. Amma in kayan abinci ne ya tsada to ba za a iya ba. Ina tuna nan ma wani baiti da ake dangantawa wajen wani adili da ake ce masa nama ya fi tsada, yake cewa ran kitu ku sa ya yi arha akar matalla nama ya yi tare kuma kana cewa mu za yi tare sai ya za mu sai yi tare ai ku yi arama sai ya za mu sai yi arama ne ke da kuruna mu sai ku dora ke da idan kuka bari kal aduna abu fa ya ku dora ke da inde kuka bashi ba ku sai yi ba sai yi arama to akan wannan ma'ana ne yake cewa وإذا قال شيء علي تركته فيكون أرقى كما يكون إذا قال وإن أبيت ذاك ليس سيبك في أبي يا رب سيوان ما لم يكن هذا الشيء لم على يكتب وقيم مجارا يكتب إلا الدقيقة فإنه قوت لنا وإذا قال يوما فقد نزل البلاء yake lalle za a iya barin kayan marmari irin su kayan shayi irin su nama da sauransu amma idan gari ya yi tsada kayan abinci musamman gari ne na masara ko garin dawa wanda ake dole shi wannan abu in ya yi tsada to ba lafi ya farfa to saboda haka tsadan kaya da ake da shi musamman kayan abinci ba za a iya yi wanda Allah ya kawo sai mu koma ga Allah muroki Allah ya yi Allah yana nan yadda kuka roƙe shi ta anin zaman lafiya ya yaye mana ya kawo sauki to wannan ba musiba ce da ya kawo kuma in mun koma gare shi shi ma zai yaye domin ya faɗa a cikin littafin da cewa a roƙe shi da yamma wa kala rabbu tumutuni astajib lakum astajib lakum inna jawabul amri ud'uni astajib lakum to roƙe ni zan amsa muku ma'ana idan kuka roƙe ni to lalle zan amsa muku a wata aya kuma yana cewa in mun roƙe shi kuka yi zai amsa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yahtadun ko yu'minu biya sannan ana ramma da wanda ya kira a yake yi ba da hafsu yake yi ko da warshi masu wani suna cewa biya masu haku suna cewa biyu to ma'ana daidai cewa in bayi na suka roƙi suka tambaye ka game da ni ina kusa ne to gana da ni ko kuma ina nesa su kwala ni da kira to ka ce ni ina kusa kuma da idan suka kira ni suka roƙe ni dan nan ta to sai ku koma ga Allah mu roƙe shi da yayi mana yanguwa dalibai ba za mu tsawaita bayani ba a wannan lokaci don na san lokacin kan ruwa ya kusa za mu tsawaita bayani kuma mu yi godiya ga Sheikhul Mufassir da irin wannan nauyi da ya ɗauka na ilmantarwa a wannan masallaci muna bin darussan a talabijin da radiyo muna sauraron abubuwa da yake gudana a kan hakki da aka dora mana na mu saurari darussa alhamdulillah gwamnati duka bana ba mu sami wasu kwanci ba don akwai wata shekara da mun sami kwanci a rubuce ma da muka ce mu ne amurera mu ne laima da sauran kungiyoyi na addini a gwamnati mu jama'a su nasu islam to aka rubuta kwanci da rafi ta dama rawa ne mai tafiyin ya ce a baya to sami ya zaje da sauran irin wannan amma bana alhamdulillah daga dukkan wuraren ba mu sami kuka ba bana saboda haka akwai gyara kuma muna godiya a kan wannan ma'anar tafsiri haka karwa ne a wayar da kai kuma a yi abin da zai kawo haɗin kai a guji abin da zai kawo raba kan al'umma duk abin da zai kawo haɗin kai da mahimmanci shi ne ma'anar tafsiri saboda haka da wannan bayani ke fata Allah ya mana jagora Allah kuma mai mai kamala malam mai tafsiri Allah ya tsaya da mana rayuwarsa da sanya albarka Allah ya mai mutu albarka ba ki da ki ta sauraro mana nan da duka assalamu alaikum baitin da nake tunawa ya kado idza habba riyahu ka fanta lima fa inna li kulli khaliqatin shukuru sukunu ni larura shiriya sukuna ya kamata don inna shiriku inna amma kuma sai aka ce kunu idan hankali da yawunka kan tarimha fa inna li kulli kafatin kunu aka bayyana yake da hausa ma muna cewa kowa ya sami rana zai yi canja to kun sami rana sai kun canja ثم ماذا يا امام
ممكن الامام له كلمه ولا
Gracias.